sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC kai tsaye akan mitoci 19.25.49 da kuma 60. A jamhuriyar Niger za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da Numal FM da Talon FM da Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana za a iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi. Yayin da a duniyar gizo ta internet za a same mu a koda yaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da asuba da fatan kun waye gari lafiya. Zahra Aminu Fage ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC muke kawo muku wannan shiri a yau Laraba 13 ga watan Nuwamba na shekarar 2019. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Yan Republican masu goyon bayan shugaban Amurka Donald Trump suna shirin bashi gagarumin kariya a daidai lokaci da majalisa ta fara bincike a bayin jama'a a yau Laraba wanda zai kai ga tsige shi. Hukumomin Turkiya kuma sun kulle daruruwan mutane a gidan yari saboda kafe wasu kalamai akan shafukan sada zumunta da ke nuna ayar tambaya ko sukar ayyukan da sojojin kasar ke yi a Siriya. Da ƙarshe hukumar zantarwar kungiyar tarayyar Turai a wannan mako ta bada izinin sarrafa rigakafin cutar Ebola.
Kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa bayan rufe cibiyoyin kangararrun yara da gwamnatin jihar Kaduna da ke arewa maso yammacin Najeriya ta yi, gwamnatin jihar ta bayyana matakan da take dauka na basu kulawar da ta dace.
Bayan rufe gidajen gwamnatin tana gina nata a kowane shiya-shiya, sannan kuma akwai na kananan yara su ba prison ake kai su, kun bai kamata akai su irin wannan gidan ba, ya kamata akai su abin da ake kira remand. To shi ma ma'aikatar shari'a tana da ana gina a kowane shiya.
Mahalarta tare da sashen Hausa na murya Amurka ya shirya a Abuja babban birnin tarayyar Najeriya don tattauna batun yaƙi da yawaitar satan yara da sayar da su. Sun bayyana cewa kowane gautaja ne, dukkan bangarorin kasar suna da haƙƙi.
Da dan arewa da dan kudu duk da hannunsu a wannan harkar din nan, wanda aka ba izini wani shi ya ce 200,000 ake biyansa ya kawo kowane yaro.
Sannan kuma muna tafe da shirin demokradiya a yau wanda Madina Dauda take gabatarwa. Amma da farko bar mu fara da shan labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Yan Republican masu goyon bayan shugaban Amurka Donald Trump suna shirin bashi gagarumin kariya a daidai lokaci da majalisa za ta fara sauraren bincike a bayin jama'a da za a fara a yau Laraba wanda zai kai ga tsige shi. Jami'an gwamnatin Trump sun kwashe sa'o'i suna nazari akan bahasi da wasu manyan jami'an ma'aikatan harkokin wajen Amurka suka bayar, waɗanda suka hada da William Taylor, babban jami'in Amurka a Ukraine a yanzu, da kuma George Kent, mai kula da harkokin Ukraine. Dukkaninsu sun ce Trump ya tursasa shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya gudanar da bincike akan babban abokin adawarsa a zaben shekarar 2020 kuma tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden, kafin ya sake taimakon soja na kuɗi dala miliyan 391 da zumman taimakawa Kyiv da take yaƙi da 'yan awarin Rasha a yankin gabashin kasar. Amma su 'yan Republican a cewar wani rubutaccen bayani da aka raba wa 'yan jam'iyyar da yammacin Litinin da kuma Talata, suna tababa akan ko jami'an biyu sun fahimci manufar Trump da hudarsa da Ukraine. Bisa ga cewa su Trump yana da kyakkyawar hujja da manufa da dalilan bayyana shakkunsa akan batun rashawa a Ukraine, lamarin da ya sa ya ƙi sake kudaden taimakon. Trump na ci gaba da cecekar zaman sauraren binciken tsige shi. Wannan ne dai karo na hudu da za a gudanar da irin wannan bincike a tarihin demokradiyyar Amurka da ta kai shekaru 243. Hukumomin Turkiya sun kulle ɗaruruwan mutane a gidan yari saboda kafe wasu kalamai akan shafukan sada zumunta da ke nuna ayar tambaya akan da ko kuma sukar ayyukan da sojojin ƙasar ke yi a Siriya, a cewar kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International. Kungiyar kare haƙƙin bil'adaman da ta ce akwai mutane da dama da ba su hawa ba su sauka ba, da suka hada da ƴan jarida da dama da ke huskantar zargin aikata laifi game da sukar ayyukan soja da suka yi wanda aka fara a watan da ya gabata lokacin da Amurka ta janye dakarunta daga wurin. Turkiya ta ce samame da ta yi wa take aikin zaman lafiya yana auna abinda ta kira kungiyoyin ƴan ta'adda ne waɗanda suka hada da mayakan kurdawa da suka taimaka a yakin da aka yi wanda ya yi galaba akan kungiyar IS. An kashe fararen hula da dama kana wasu dubban ɗaruruwa su kuma sun arce daga gidaje su a Latilas. Kungiyar Amnesty International ta yi Allah wadai da wannan ayyukan sojin da gwamnatin Turkiya ke yi a birnin Diyarbakir da ke da galibin su mazaunan wurin wato kurdawa ne. Yan sanda sun rufewa masu zanga-zanga hanyoyi kana suka kama masu zanga-zangar. Hukumar zartarwar kungiyar tarayyar Turai a wannan mako ta ba da izinin sarrafa rigakafin cutar Ebola, abinda hukumar kiwon lafiya ta WHO ta bayyana a matsayin gagarumin nasarar kiwon lafiyar duniya, kuma wannan zai iya canja al'amura a yaƙi da ake yi da cutar. Wannan ne karin farko da aka amince da yin amfani da maganin Ebola a ko'ina a duniya. Mai magana da yawun WHO Christian Lindmeier ya faɗa wa muryar Amurka cewa wannan mataki ne mai muhimmanci kuma gagarumin nasara ce ga kiwon lafiyar al'umma.
This will speed up any further process of getting a vaccine into a country for licensing from.
Wannan zai gaggauta shirin shiga da magani a cikin kasashe domin bada lasisi da za su iya yin maganin da kuma samar da adadi mai yawa a duk inda ake buƙatar maganin ko kuma inda ake ganin za a iya samun barkewar cutar, domin bai wa ma'aikata da masu bada gudunmuwa domin su kimtsa da yaƙi da cutar Ebola. Maganin da yake matakin gwaji ana ci gaba da amfani da shi a wurare da aka samu barkewar cutar Ebola a gabashin demokradiyyar jamhuriyar Congo. An yi amfani da shi aka kare sama da mutane 250,000 a lardunan Ituri da Kivu ta arewa da ke kasar DR Congo din. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar Jamus ta taimaka wa hukumar abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta iya samar da taimakon abinci ga unguwanni da ambaliyar ruwan sama ta addabe su a faɗin ƙasar Sudan ta Kudu. Wani jami'in hukumar abinci na Majalisar Ɗinkin Duniya da ya dawo daga Pibor ya ce ambaliyar ta ɓace, don haka akwai buƙatar kai agajin gaggawa. Daraktan hukumar abinci na Majalisar Ɗinkin Duniya a Sudan ta Kudu, Matthew Hellingworth, ya ce taimako da Jamus ta bayar zai taimaka ainun akan kudade da hukumar ke bukata ta gudanar da aikin jin kai da ake tsayin bukata cikin gaggawa. Ya ce kudaden za su biya ayyukan ceto da wasu muhimman ayyuka da ake gudanarwa sakamakon ambaliyar da ake ci gaba da samu. Ruwan sama kamar da bakin kwariya a cikin watan Yuli ya haddasa ambaliya da ta share dubban gidaje da amfanin gona, kada kuma ta sa kimanin mutane miliyan ɗaya suka rasa matsugunan su, musamman ma a yankunan Afanar da kuma Bahar Algazal. Daga ƙarshe, jama'ai a yankin Kurdistan na ƙasar Iraki sun ce suna ci gaba da neman kusan mutane Yazidi 300,000 wanda ake sa ran suna raye bayan sun kwashe shekara da shekaru mayakan IS suna bautar da su. A cikin 'yan watannin nan an ceto mutane 150 wanda galibin su ƙananan yara ne masu ƙarancin sani ko kuma ba su ma da sani akan rayuwa kafin su kaɗu da IS.
Baba Yakubu Makeri aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu za mu fara da rahotannin namu. rufe cibiyoyin kangararrun yara da gwamnatin jihar Kaduna da ke arewa maso yammacin Najeriya ta yi ya haifar da muhawara tare da yin kira da a sake tunani game da abin da zai biyo baya inda gwamnatin jihar ta bayyana matakan da take dauka na basu kulawar da ta dace ciki har da gina sabbin cibiyoyi da kuma la'akari da cibiyoyi masu zaman kansu wakilin muryar Amurka a Kaduna Isa Lawal Ikra ya aika mana da karin bayani
A daidai lokacin da wasu al'ummar jihar Kaduna ke ci gaba da ciwon baki game da rufe gidajen horar da kangararrun da aka yi a fadin jihar Kaduna da kuma sassan wannan kasa. Gwamnatin jihar Kaduna ta ce ita ta yi nisa wajen gina irin waɗannan gidaje na horar da kangararru domin mai gurbin waɗanda ta rufe a baya. Kwamishiniyar ma'aikatar kula da harkokin mata da walwalar al'umma a jihar Kaduna Hajiya Hafsat Muhammad Baba ce ta yi wa muryar Amurka ƙarin haske game da tsarin gwamnati yanzu.
Eto bayan rufe gidajen gwamnatin tana gina nata a kowane shiya-shiya amma a shiyar tsakiya tana gina guda biyu sannan kuma akwai na ƙananan yara su ba prison ake kasu kuma bai kamata akai su irin wannan gidan ba ya kamata a kai su abin da ake kira remand to shi ma ma'aikatar shari'a tana da ana gina a kowane shiya kaga akwai remand guda uku kenan yanzu haka ma muna da wasu yara ko da aka tsunto ko kuma wanda suke cikin wannan wahala da sauransu dole ne mu kawo su domin ba za mu iya kai su gidan iyayensu ba saboda irin ciwon da ke jikin su dole sai sun samu sauki
sai dai kuma duk da kirkirar gidajen horar da kangararrun mallakin gwamnati Hajiya Hafsat Muhammad Baba ta ce akwai buƙatar masu zaman kansu masu gina amma fa bisa tsari da bin doka
mutanen da muka samu yanzu ina da mutum 13 suna nan a asibitin masu tabin hankali psychiatric kenan sannan kuma waɗanda muka ga cewa za su iya hada su da iyalinsu muna hada su da social workers mu suna kai su har garuruwan kansu na ƙarshe wanda muka kai shi ne a jiya Lahadi mun kai shi community din su na Yarbawa nan Bayarbe ne daga Ocean State sannan a kididdiga da muka yi gaskiya yawancin waɗanda aka ci mu daga waɗannan gidaje yawancin su 'yan Niger State ne akwai 'yan Adama akwai 'yan Maiduguri akwai 'yan Burkina Faso Niger Republic Cameroon duk da akwai kuma duk gaskiya yawancin su duk mun hada su da iyalansu
gustas ce yanzu ku kuna ganin gwamnati za ta iya daukar dawainiyar irin waɗannan aiki da ake na irin waɗannan mutane wanda aka ga wajen gidaje nawa a Kaduna kawai
abin da muke cewa shine gwamnati ita kadai ba za ta iya ba shi yasa ai kaga muke da makarantu na gwamnati muke da masu zaman kansu sannan shi yasa muke da asibiti na gwamnati muke da masu wanda suke da zaman kansu amma abin da muke cewa dole a bi tsari ba mu ce ba za a iya yin wannan gidaje ba a'a idan za a yi dole a bi dokokin gwamnati ba zai yi a ce ka dauki mutum 300 ka saka su a gidan da wanda kila mutum 20 ya kamata su zauna ba sannan banda haka nan an gwamu tsasu ga yara ga manya sannan ga mata
maganar rufe gidajen horar da kangararru a sassan kasa musamman dai a jihar Kaduna dai ta jawo cece kuce da kuma ra'ayoyi mabambanta
suna Jafaru Salisu sakataren layin zare taxi kuma malaman nan da suke dace kula da yaran mutane suna taimaka ma jama'a kuma gwamnati ta ci tarusa ya shiga da gina nasa
sunana Muhammad El Amin El Kanani to abinda muke cewa shine a ne yau gwamnati za ta gina nasu har ta dauko yaran kangararrun nan ko da mai da suke training din su a wajen nan to yanzu an rushe an dawo su gidajen mutane yanzu ta tsaya ya karu ɗan daba sun karu a rasa ne za a yi da su ya kamata gwamnati ta dinga
sunana Isa Fattar
mu rishiyar da aka yi mu addu'a da muke fata Allah ya sa alheri
a matsayina na uwa billahi alazim a yadda ni dai a yanzu ba ni da yaya a raye ko yayan da suke hannu na a yanzu yayan uwana ne ni nake tarbiyyantar da abina saboda na isa da su ne aka bani kaya na amma ba zan dauki ɗana in kai shi wani wata duniya wani kato ne wanda ake ganin cewa shi ne wai zai iya tarbiyyantar da su wallahi ba zan bayar ba kai da kake a matsayin uban da baka tsaya ka tarbiyyantar da danka bane sai wani ne zai zauna tarbiyyantar maka da danka
Isa Lawal Ikra Murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Yara annanana haba yara manyan gobe yara ku bi ma iyaye ku bi
a gaida Isa Lawal Ikra yanzu kuma za mu yada zango a Abuja babban birnin tarayyar Najeriya kamar yadda kuka ji a makon da ya gabata Sashen Hausa na muryar Amurka ya gudanar da taro don tattaunawa akan yaƙi da yawaitar satar yara da siyar da su da ke nema ya zama ruwan dare a ƙasar. Taron ya samu halartar jami'an tsaro, shugabannin addini, 'yan gwagwarmaya da sauran masu ruwa da tsaki daga ciki da wajen Abuja. Ga kaɗan daga cikin bayanan mahalarta taron.
Slavery da muke kuka da shi shine advanced slavery muke fama da shi. Almost everybody is involved.
ba dole wai bawa din inditan bawa bane. Akwai kes da muka taba yi, aka kama wata magajiya yar arewa ce, center ce, ita ne take recruiting house helps masu aiki. Za a sato inda za a sato wanda suka gudu daga inda suke, bambancin dai 14 years and above compared to wannan na yaran nan. Za a kawo su a age su 2-3 years, an juya kwakwalon su, an brainwashing din su, a tuttura su yi ta aiki gun mutane. A nan Abuja aka kama wata kwanaki ma the same thing. Now back to the issue, kace process da aka bi aka kama din nan, kuma we can't compare wannan directly da yellow. Kaga na yellow shi directly da ita shedu komai kowa na can. Wannan an kama wanda suka saya yaran, akwai wanda suke da syndicate din, wanda in ka je kai prosecuting wayannan kadai, a wayannan kawai maganan zai kare. In akwai babba a ciki, kaga ba za a sake jin maganan su ba. Don yanda shi ya faɗa da dan arewa da dan kudu duk da hannunsu a wannan harkan din nan, wanda aka ba izini wani shi ya ce 200,000 ake biyan sa ya kawo kowani yaro. Kaga akwai wanda shi kuma miliyan ɗaya za a bashi ya kawo yaron nan, cikin miliyan ɗaya ba wannan 200,000. So traces din ne, it's quite long. Ba a take bane za a shiga kotu a ce don mun kama wa'annan mu gubar da su kare, an bar case din kenan. Dole ai digging, it might take some time. Amma for now social media kuma is helping and is spoiling the issue. Don 80% abun da ake sakewa yanzu ba ma gaskiyan ba. Duk abun da aka ji a tura, wani yana zaune a kauye a can da maturu bai ma san me yake ciki a unice ba, yana da phone. Duk abun da yi tweeting shikenan ya tafi ya wuce. Ba za a verify ba, ba za a recasting ba, ba za a yi knocking, haka muke fama da su. Akwai certain issues that if you notice in naso mazan tsaya ina da limit on certain issues on air. Ka gane yayi, if we can meet after here ko a office in kazo, there are certain things za mu fade maka duka ka gansu. Wayansu suna kotu, bazan yin commenting yanzu ba.
Akwai tambayan da wani ya mani akan sakacin iyaye, ko gaskiya iyaye ma suna da nasu damuwa. Za ka samu yaro bai kai shekara 5-6 ba, 10 ba, za a shi makaranta shi kadai, sai tsallake titi shi kadai ya je makaranta ya dawo. Kana da guarantee ka tura irin wannan yaro ya je dawo irin zamanin da muke ciki? Ko mata na, my last daughter tana shekara 6, mata na suke kai ta makaranta, gidanmu da wa makarantar bai wuce, bai rabin kilometer ba, amma za ta kai ta in ta tashi da wata. Amma iyalai ba titi, babban titi zai ga yara suna tsallake wa titi da yawa, ana kashe yara kankanana. Za a ce iyaye ba su da matsala wannan, ba su da damuwa? Dole da ai. Kuma akwai wani magana da wani ya faɗa, ya ce wai abu ya fara wannan bangare, ba a faɗa a ce gashi ba. Na faɗa da farko, na ce duk wanda ya yi laifi a ce a ɗauke shi mai laifi, kar a bar wani ya fake addini ya ce a ce a wannan kaza wannan kaza. Damuwan da muke da shi a wannan kasa shine selective justice. Selective justice, wani zai aikata mugunta sai a bar shi, wani ya zo aikata kuma sai a hukunta shi. To irin abubuwan da suke kawo tashin hankali, gwamnati ya kamata dauki matakai. Duk wanda an same shi wannan matsalolin, wannan matsala, a hukunta shi inda ya kamata.
Madalla, za ku ji wani bangaren tattaunawar a shirinmu na hantsi idan Allah ya kai mu. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogonmu a nan yana cewa karfe 12:18 na dare, ga shirinmu na gaba.
Demokradiyya a yau. Batun kallamar hadiman mataimakin shugaban kasa Farfesa Yemi Oshibanjo daga aiki da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya yi a makonnin baya shine ya dauki hankalin wannan shiri a wannan mako. Ni ce Madina Dauda. Shugaba Muhammadu Buhari ya bada umarnin a sallami hadimai 35 daga cikin 80 da mataimakinsa Farfesa Oshibanjo yake da su. Wannan yunkuri farar daya ya jajita jitar cewa ana kokarin ragewa Oshibanjo karfin da yake da shi a gwamnati, saboda wai an samu wata yar baraka a tsakaninsa da shugaba Buhari. Wasu kuma sun ce batun zaben shekara 2023 ne ya fara daukan salo. Amma a waiwaye da aka ce shine adon tafiya, a haka tsohon shugaban kasa Olusegun Obasanjo ya fara da mataimakinsa Atiku Abubakar a shekara 2006, wato a daidai lokacin da wa'adin su ya rage kamar shekara daya ya kare. Ana ta cewa da wani abu a kasa. Ashe dai Atiku Abubakar ya gano cewa Obasanjo yana son zarcewa a zaben shekara 2007, kuma har ya fara daukan matakan dakile yunkurin. shine ya ba Obasanjo haushi har ya fara sallamar hadiman a tiku. Za mu tattauna wannan batu da Muhammad Ishaq Usman, mai fashin baki a harkokin siyasar ƙasa da ƙasa, inda ya fara bayani yana cewa
tsakanin shugaba Muhammadu Buhari da shi Professor Yemi Osunbajo wasu mutane ne guda biyu da kusan rana tsaka suka tsinci kansu a fagen siyasar ƙasar nan. Shine abin da Hausa suke kira wai adira na ganka ijikan da namiji.
Kana nufin kenan ba ƴan siyasa bane su?
Eh to a hakikanin gaskiya da rana tsaka suka shigo siyasa. Sannan idan kika duba tarihin siyasar Najeriya daga lokacin da Ingila ta ba wa Najeriya ƴancin kai a shekarun 1960 zuwa jamhuriya ta biyu, ai ba a taba samun irin wannan turka-turka a tafiyar ƴan siyasa ba. Amma a wannan bangaren in kika duba daga 1999, misali lokacin da aka komo tsarin demokradiya ya kankama, lokacin da demokradiya ta fara a matsayin jaririya bayan shugaba Obasanjo ya karbi kasar tare da mutumcin sa Alhaji Atiku Abubakar, ai tafiyar ta su ma tahuwa ta yi kamar ta shi General Muhammadu Buhari da mutumcin sa Professor Yemi Osunbajo. Taryan suka taho, sai da ana kusan aka taho gab da tafiya zabe, aka fara samun raɗe-raɗin cewa akwai rashin jituwa a tsakanin su. A haka aka tafi zabe, aka suka haɗe mai tasu, aka yi zabe, suka ci zabe. To bayan dawowa ne sannan kuma sai balle ya fara fitowa, sai rashin jituwa ya fara, wato ainihin ba bayyana.
Ya bayyana sosai da ko, amma ai kafin zaben shekara 2007 ne suka fara wannan turka-turkan su ma. Shekara 2006 shugaba Obasanjo ya fara da sallaman jami'an tsaron mataimakin sa da kuma wasu hadiman sa.
To amma ina so kar mu manta cewa shugaba Obasanjo ya daga ma mataimakin sa Alhaji Atiku Abubakar kafa, wanda kusan a lokacin ma har ake cewa a tarihin siyasar Najeriya ba a yi wani shugaban kasa da ya daga wa mataimakin sa kafa, wato ya saka ta yawala irin shi yadda shugaba General Obasanjo ya daga ma Alhaji Atiku Abubakar kafa ba. To kai ki manta cewa yawanci ina ganin su mataimakan wajen daga kafar anan ne ake samu, wato sai santsin mulki ya kwashe su, kuma ana ganin san zuciya ya shigo daga bangaren mataimakan, ko kuma san zuciya ya shigo daga bangaren iyayen gidan nasu, kamar shi wato shugaba Obasanjo kenan a wannan lokaci. Domin in kin kula, ai shi shugaba Obasanjo da tafiyar ta kuma har kusan ta zarce ya soyi, wanda kusan rashin jituwar da ta faru tsakanin Alhaji Atiku Abubakar ta sa Alhaji Atiku ya tsaya ya amfani da ƴan siyasa wanda suka taho suke siyasa tare, wanda su ne a majalisa a wannan lokacin, ya dakile shirin shugaba Obasanjo na kada yi ta zarce a wancan lokaci, wanda kusan sai da ta kai aka janye duk wasu makusantan shi mataimakin shugaban kasa a wannan lokaci. Zan iya tunawa akwai irin su Yiwa Sen da su Garba Shehu nan mai magana da yawun shugaba Muhammadu Buhari na yanzu, da su Dr. Ardo, da su Nat Yaduma, da su Phil Abasi, duk aka janye su aka bar a tekun wato zi kaushe kadai, wanda kusan a sakamakon hakan kika kula ya garzaya kotu ya kira mu Obasanjan ruwa, inda kusan sai da aka shari'a sau 17, wanda ake ganin kuma a tarihin Obasanjo da riko irin na Obasanjo ba a taba samun mutumin da ya tsaya akan Obasanjo a gaban Obasanjo ya buji tirje kai labari ba sai Alhaji Atiku Abubakar din. To haka shi ma a wannan bangare da shi shugaba Muhammadu Buhari ya shigo, ya daga ma Professor Yemi Osunbajo kafa sosai, wanda kusan babu wani abu tsakanin su. Ko a taro kike ganza kiga akwai wasa da dariya, akwai raha, ba za ka iya karanta fuskocin su kace akwai wata bita da kulli ko kuma wani abu da sauran su, matsala matakar ba mutane sha'awa. To amma kafin shugaba Muhammadu Buhari ya dauki wannan mataki, ƴan ƙasa ne da raɗe-raɗe suka dinga fitowa a wannan lokaci, suna bayyana cewa wasu abubuwa da suke faruwa bangaren shi mataimakin shugaban kasar akwai tsananin san kai bangaranci, da kuma wato nuna ra'ayi na kabilanci da addini wani lokaci idan aka duba. Misali kuma akwai wasu abubuwa da yayi ayyuka wanda shugaban kasa ne a zahiri a irin kashin siyasar Najeriya ya kamata yayi su, wanda shi shugaba Muhammadu Buhari ya daga masa kafa akai. Misali in kika duba akwai batun lokacin da shugaba Muhammadu Buhari ya tafi Ingila, batun jinya a rigingimu sun taso na san a wannan lokacin tsakanin ƴan siyasa da bangaren tsaro. Misali a lokacin da wato Lawal Daura yana shugaban ƴan sanda na farin gaya na kasar nan, lokacin da wannan hayaniya ta taso take, ba a je wata wata ba da abu ya rikice ya cire Lawal Daura ya yi awan gabar shi. Sannan kake manta cewa a lokacin jagorancin sa ne bayan shugaban kasa bai kasa, ya miƙa sunan alƙalin alƙalai na ƙasa Walter Onogan ga majalisa, kuma aka aka tabbatar da shi shugaban Muhammadu Buhari da bai dauki wani mataki akai ba sai daga baya da zabe ta hu suka ji kamar cewa Walter din hankalinsa bai kwanta da shi ba da kuma irin abubuwa ba da kala da aka samu dan guntun kashi a gindin Walter yasa akai awan gaba da Walter sannan kuma kakkimanta cewa akwai wayannan yan sanda da suka dinga wani bangare rukuni na yan sanda na SAS wanda kusan aka dinga kuka da su aka dinga amfani da su ana takurawa jama'a ana cin zarafin jama'a da sauransu wanda shi ma mataimakin shugaban kasa shine ya tarotsa su ya maida su cikin yan sanda na gama gari na kasa sannan kuma karki manta cewa wannan magu da ake ganin dan gaban goshi ne a wannan gwamnatin da har yanzu aka rasa yadda za a yi da shi misali majalisa bata tabbatar da shi ba amma yana ci gaba da aikin sa wannan mataimakin shugaban kasa Professor Yemi Osinbajo shi ya mika sunan magu ga majalisa har yanzu magun nan yana nan zaune darandam akan kujerar sa to saboda haka idan kika duba waɗannan abubuwa zaki ga lalle shugaban Muhammadu Buhari ya daga masa kafa sannan kuma kin san shugaban Muhammadu Buhari koda za a zargi gwamnati da cewa har yanzu akwai rade-rade ko kuma rahotanni da suke fitowa na cin hanci da rashawa wanda kuma waice wanda a zahiri ba za ka iya fitowa ka ce ga su din ba kin ga akwai wannan zarge-zargen to ai akwai badakala ta kusan naira biliyan 90 ɗin kai da ta fito kwanan nan wanda ake ganin an yi hada-hadarta a ofishin mataimakin shugaban kasa din shi Professor Yemi Osinbajo idan kika hada waɗannan dalilai da kuma wasu su bayanai da suke fitowa wanda ba a jaridu suka fito ba na cewa shugaban Muhammadu Buhari ya ji zafin cire mallar daura daga makaminsa kika hada da wannan idan aka ce shugaban Muhammadu Buhari ya yi kukan kurayo kan mataimakinsa kan ganin cewa abin da yake zaton zai masa bai masa ba yasa ya yi kokarin rage masa karfi wannan ba abun mamaki bane sannan na uku kuma zaki ga cewa kasa ce mai tasowa Najeriya ba kasar da demokradiyyar ta nuna bace
wani tasiri wannan kundin bala da shugaba Buhari yanzu akan mataimakinsa zai yi domin ai tun farko shine ya bashi dama tunda ake shugabannin kasa a Najeriya ba wanda ya taba tafiya yace zai miƙa ragamar mulki ga mataimakinsa kuma yadda Buhari ma Osinbajo ba to kana ganin ya bata rawarsa da tsalle kenan
to karki bance cewa shugaba Muhammadu Buhari mutum ne da kowa ya riga ya san shi da kamanta bin ka'ida tun daga gidan soja mutum ne tara yake bai cika goma ba so saboda haka idan kika duba ai duk tafiya da zai da ta wuce kwana 20 da yan kai shi kadai ne ta kai zai rubuta a majalisa ya handinta mata wasiƙa a tabbatar da batun tafiyar yadda yake a hukumance
sannan yadda kundin tsarin mulki ya tanada
kundin tsarin mulkin kasar nan ya tanada cewa idan shugaban kasa zai yi tafiya da ta wuce kwana 20 da yan kai to ya rubuta ya mika majalisa ta bashi izinin yin tafiyarsa tafiya hutu ne ko neman lafiya ne ko kuma dai duk wani abu dai da zai wuce wannan adadi kamata ya to yana kwatantawa wajen bin wannan ko na kwanakin nan da ya taso ake cewa ya tafi bai rubuta ba ai kwanakin da zai yi ba su kai kwana 20 da yan kai ba saboda haka jaridu da sauran yan bani na iya suka dauko suke ta yaya ta wannan magana ba su koma baya suka yi wa karatun cikakkiyar bita ko kuma suka yi karatun ta nisu ba babu son zuciya a zahiri abin da ya fito
a nan za mu tsaya a yau idan Allah ya kai mu makon gobe za mu dora a madadin mai fashin baki a harkokin siyasar kasa da kasa Muhammad Ishaq Usman ni ce Madina Dauda mu huta lafiya
madalla a gaida Madina Dauda da shirin demokradiya a yau kafin mi sallama da ku Baba Yakubu Makiri ya dawo da takaitattun labaran duniya
jama'ai a yankin Kurdistan na kasar Iraki sun ce suna ci gaba da neman kusan mutane Yazidi 3,000 da ake sa ran suna raye bayan sun kwashe shekara da shekaru mayakan IS suna bautar da su a cikin 'yan watannin nan an ceto mutane 150 wanda galibinsu kananan yara ne masu karancin sani ko kuma ba su da wata masaniya game da rayuwa kafin IS shekaru biyar kenan tun lokacin da 'yan bindigan IS suka auna Yazida wanda ke arewacin Iraki da nufin kakkaɓe su daga doron kasa an yi wa mazajensu kisar gilla kana mata da kananan yara kuma aka yi garkuwa da su aka kuma bautar da su da aka kubutar da yaran masu shekaru 10 a cikinsu da ba su da wata masaniya game da rayuwa kafin bauta da suka fada a ciki amma bayan nasarar da aka yi a kan tungar ƙarshe na kungiyar IS a cikin watan Maris yaran sun gaza nuna waɗanda suka kama su kuma suke bautar da mutanen Yazidin
To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci amma kada ku yi nisa nan da sa'a 1 da rabi zamu sake shigowa da shirin mu na hantsi yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman Baba Yakubu Makeri da ya tayani gabatar da shirin sai Fidi da ya hada shirin ya kuma bada umarni da injiniyan mu na yau Craig Bonds ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amerika a birnin Washington DC.
VOA Africa.